في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على عقبتنا في الامور كلها واجرنا من كذب الدين وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكبر يدنا مكسابة تمتلك بركاته نا القرآن من البركة أولا مصلاة من البركة نقفر جدا من جنوة سكين نمبا يو شاترا غوتر رمضانا hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1443 wanda yazo daidai da 20 ga watan hudu 2022 Gregorian calendar. Yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura. Mun gama da wato kenan sura da ta gabata, sura ta 9. Yau za mu tashi sura ta 10. To mu je mallam.
سورة يونس عليه السلام مكية وهي 109 آيات.
سورة يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ألف لام ر. تلك آيات الكتاب الحكيم.
سورة يوسف. سورة يونس عليه السلام. Wannan sura ce wadda daga jinta za a ambaci tarihi na annabi Yunus, amincin Allah madaukakin sarki su tabbata a gare shi. Annabi Yunus ɗaya daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki, ɗaya daga cikin manzanni wanda Allah madaukakin sarki ya aike shi zuwa ga mutanen da sun kai kaman 100,000 ko kuma sun fi 100,000, kuma a lokaci ɗaya suka yi imani da shi. Sannan suran nan Makiya ce, a Makka aka saukar da ita. Ayoyinta kace na Al-Rahman
109.
Ayoyinta guda 109 a Makka aka saukar da ita, wanda kuma mun riga mun safa da cewa surorin da aka saukar a Makka suna da wato wasu abubuwa da suka hada su, sifofi da suka hada su, duk da cewa akan sha bambanta wasu wurare, amma akwai wani ɗabi'ar su guda ɗaya, shine cewa suna kira zuwa ga tauhidi ne. Zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a Makka gaba ɗayansa yana kira zuwa ga tauhidi ne. Mutane a wannan lokacin ba su yadda da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai yake da hakkin abota masa ba. Rayuwa kuma ta riga ta wasu tun zamanin Hashim bin Abdul Manaf da ya je kasar Sham, ya ga ana bautar gunki, ya dauko gunki guda ɗaya ya kawo Makka a matsayinsa na shugaba, shugaban da ake masa biyayya, shugaba mai karimci mai kyauta wanda yana ga mutuncin kowa. Mutane da gaggawa sai suka karbi wannan akida ta bautan gunki. Shi kuma ya dauka cewa bautan gunkin aiki ne na alkhairi, tunda a kasar da annabawa suka tsoro a nan ya gani. Ta haka sai Makka gaba ɗaya sai ta karbi gunki. Da Makka ta karbi gunki, sai duka kasar Saudi Arabia sai suka karbi gunki. Jaziratul Arab sai ta karbi gunki. Daga nan ko duk sauran ƙasashen Larabawa su ma sai suka karbi bautar gunki. Sai bautar gunki ya zama shine wato abin da ya fi mamaya a cikin addinai. Kaɗan ne za ka samu wasu guraren da akwai Christianity, kamar Najran za ka samu akwai Kiristoci, a Yemen akwai wasu Kiristoci kaɗan inda Christianity ɗan yi mamaya. Wannan za ka samu Yahudanci kaɗan a Madina da kuma Khaibara. Su kuma wannan sun biyo ne daga ƙasarsu suka zauna saboda suna intizarin annabin ƙarshe. A cikin littafin sun karanta cewa annabi karshe zai bayyana a gurin da yake ko ina Dabino a tarihin duniya a wannan lokacin kuma daga Madina ne sai Kaibar suke kan gaba daga suka zo suka zauna anan da fatar annabi karshen zamani ya fita cikin abin da su a cikin zuriyar su to surorin Makka gaba da suna karantar da mutane tauhidi suna karantar da mutane imani da ranar lahira domin ba su yadda akwai lahira sosai ba ba su yadda akwai lahira ba sannan imani da tashin alkiyama ba su yadda da wannan ba to duka wayannan surori suna karantarwa sannan kuma suna karantar da abin da ake kira ar-risala annabawiyya annabawa da suka zo a farko sakon da suka zo da shi surorin Makka suke karantarwa za ka samu duk tarihin annabi wani annabi Yunusa annabi Musa annabi Salihu annabi Nuhu duka tarihin su ya fufuta a cikin surorin da aka saukar a Makka tunda su suke dauke da ar-risala annabawiyya to da sauran su to wannan sura a Makka aka sauka da ita kamar yadda muka fada wallahi akai akwai wasu ƴan ayoyi wanda yake su a Madina aka saukar da su a Madina aka saukar da su cikin su akwai wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi ita wannan a Madina aka saukar da ita to mu ji alrama bismillahir rahmanir rahim alif lam ra wa inna harfa alif da lam da ra malamai suka ce Allahu a'lamu bi ma'aniha Allah shine yafi sanin abin da suke nufi jadda wasu wato kenan suka yi kokarin wato kenan fassara su da sauran su amma dai generally Allah ya ka harfa ne wanda yake ake kiran su al-huruf al-hijai aka saukar da su a mutumin da bai iya alif da alif lam din ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam su ma kansu suna nuna wani mu'jiza ne na al-qur'ani tilka wancananka tilka malaman nawa suka ce isharatu lil ba'id zaka wancan tilka waccan haza wannan hazihi wannan mace to yanzu ana magana ayatul kitabi tilka ayatul kitabi wa'ancan da kake gani ayoyi ne na Allah madaukakin sarki ko kuma ayoyi ne na littafi wanda yake littafin al-hakim wanda yake gwani littafi ne wanda yake wato kenan an sa gwaninta a wajen tsara shi duk yanda ka dube shi zaka samu cewa akwai hikima ta inda ka karanto shi sama da kasar sa to yanzu wannan kalma da aka fada ita tilka al-isharatu lil ba'id ta sa malaman tafsiri wasu suna ganin cewa ayoyin da ake magana akan wancan dinnan ba ayoyin al-Qur'ani bane ayoyin at-Tawrat ne da Injila da sauransu su ma kuma cikin su suma littattafai ne na Allah suma a cikin su akwai hikima tunda maganganu ne na Allah madaukakin sarki wasu suka ce a Qur'anin nan da muke magana da shine ake magana akan sa amma Allah ya yi amfani da kalma wadda take nuni da nesa saboda tambihi da fadakarwa da kuma wato kenan girmamawa wancan ayoyin da kake gani din nan dai ayoyi ne na littafi wanda littafi shine al-Qur'ani ya yake littafi ne wanda yake akwai hikima a cikin tsara shi domin wala tu'addu wala tusa'ajibuhu abubuwa na al'ajabi na al-Qur'ani ba za a iya kirga su ba sannan kuma ba za a kai karshen su ba falkis min duni hafin nasi lam yakun babu wani adalci babu wani abin da zai daidai a duniyar nan in dai bai daidai da al-Qur'ani ba duk abin da ya saba mu al-Qur'ani ko yaya aka zo da tsarin sa to ba za ka samu adalci a cikin sa ba ko ba za ka samu daidai a cikin sa dole sai an samu tasgaro a cikin sa saboda haka Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan dan jan hankali saboda mai sauraro ya tsaya wa tukenin ya saurara to mu ji malam
akana lin nasi ajaba na nauhaina ila rajulin minhum أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين
الله ولكن كنت أقول أكان للناس عجبا شوية متعنى سنة ماماكي سنة العجبين أن أوحينا إلى رجل سود من يوحي زواج واني متون minhum daga cikin su saboda mutanen Makka kamar yadda muka faɗa abin da yake ya galabe kasar gaba ɗayan ta shine ake kiransa al'amiya ko kuma al'ummiya rashin iya karatu da rashin iya rubutu babu makarantar boko babu na al-arabi haka suke rayuwar su don haka ba su da littafi daga sama kaga yahudawa suna claiming suna da littafi daga sama kamar yadda nasara suke da shi amma larabawa a wannan lokacin ba su da shi kwata kwata don haka ba san lahira ba ba san duniyar ba face abin da suke gani na zahiri to lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama suna mamakin wai a ce mutum ne za a aiko kuma ya ce sakon nan daga Allah ne kuma shi mutum ne kuma musalan da aka haife shi sai na Allah ya bashi sako in gaskiya ne me yasa ba za a aiko mala'iku ba ko laula unzila alaina mala'ikatu ko me yasa ba za aunara rabbana me yasa ba za a saukar mana da mala'ika ba ko mala'ikan yazo ya kasance tare da shi ko kuma yasa Allah ba zai zo ya ce mana da shi kansa shine ya aiko ba dan haka shi yasa suke mamaki a wannan lokacin a yanzu ba za a yi mamaki dan an ce an yi wahayi ba saboda ilimin da muke da shi da kuma masaniyar da muke da ita amma a wa'anda kwata kwata ba su san wannan ba abin mamaki ne in ma za a saukar din in ma mutum din ne me yasa ba za a saukar da dan manyan mutane ba ko dan masu kudi ko dan masarauta sai an rasa wanda za a aiko sai wato kenan maraya talaka wanda yake ba abun ba a bakin komai yake ba mun gane wannan har Allah madaukaki sarki ce ahum yaksumuna rahmatar rabbik su ne suke da hakkin su kasanta rahmar ubangijinka su fala yayin da suka ga dama Allah ta nanu kasamna banahu maishatu ai rayuwar su mata duniya mu ne muka kasanta ta mun muka tsara ta mun muka rarraba wani a bashi kudi da yawa wani a bashi mulki wani a bashi kadan wani a bashi lafiya wani a karbi lafiya da dai sauransu Allah madaukakin sarki shi yake sarrafa wannan al'amari da haka yanzu Allah ya aiko da wahayi wahayin nan kuma akan dan adam a cikin su so da haka bai kamata wato kinin su abin ya zama musu abin alajabi ba anan zirin nasa wai dan man aiko da mutum daga cikin su cewa kai ma mutane gargadi wannan sai zama abin mamaki sai a ce dole sai mala'ika za a aiko wa bashirul ladina amanu sannan dan mun yi wahayi a mutum mun ce zo yayi bushara a wanda suka yi imani abin mamaki ne ko da ke bangaren mu'mini tunda su zo sun imani su ba abin mamaki bane da za ba su mamaki da za su ba za su imani ba amma dai su kafirai ba ta ce su yi mamaki akan wannan ba don haka yanzu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mutane sai suka su kashi biyu kashi daya suka ce ba zai yiwu ba bindiga a ruwa ba ta sabu ba sai ba su yadda ba kashi daya sai suka yadda to wayannan wanda suka gaggawa suka karba sune Allah yake cewa bashirul ladina amanu anna lahum qadama sidiqin kai bushara a mu'mine cewa suna da qadama sidiqin qadama sidiqin shine wato kenan kamar a ce suna da wato kenan bina ne kamar a ce alkhairi yazo a ce ku kuka fara karban sa da ke kiran wannan da Hausa wanda ku ne za a yi koyi da ku yau kun yi rigaye kai bashira kai bishara a mu'mine cewa su ne wato kenan kashi na farko da suka riga kowa karba shi ne ake kiransa kadan musulmi ko walau anna makaha bakaitu sababatan ko yawa balarabe bai da lafiya ya rasa inda zai damuwa ta zame shi ya rasa inda zai sa kansa abubuwa sun daure duniya ta daure cakule sama da kasa sai ji kurciya tana kuka sai da ashe din damuwa ta shi kuka ake saboda haka sai fushe da kuka da fushe da kuka sannan sai ji kuma kukan ya dan abin nan yace shafaitu garaban nasu duna tana dumin ko yace ai da na san in an yi kuka ana samun wato kenan waraka da na riga ta walakin bakar kabli fa hayyajani bukan bukaha fa qultu sabqa lil mutaqaddimina sai ta riga ni kuka kukanta sai ya sa ni kuka fa qultu al fadla lil mutaqaddimina sai ce to wanda ya gabata shi yake da falala ma'ana tunda ta riga shi kuka ko yauwa yanzu da ya koyi da ita yanzu ita ce abar koyi a gaban sa to yanzu su suka fara yin imani dan haka duk wanda ya yi imani a bayan su to su zai koyi da su mun gane wannan shine wato kenan kadama sirikin din kenan inna zawaiba min fihirin wa ibwatihim kad bayyanu sunanan lilnasi tattabu su suka zo suka fara karba suka bayanin sunna suka bayyana da ita mutane suka zo suka bi suka bi don haka in kana fil nasi sabbaquna ba'dahum fa kullu sabqin li adnasi bihim tabu in dai akwai wani wanda ya dauki samu wata daraja ko ya zama wali ko ya zama babban malami ko ya zama shehi ko ya zama mai addinin nan to na karshen su zai bi fa kullu sabqin li adnasi bihim tabu saboda haka yanzu mu'mine Allah ba da kukin sarki yace a musu bushara su ne suke da kadamu sadiki mun gane wannan su suka riga kowa dan haka kowa da su zai riga ya koyi kamar wannan aya ta zakaratar da mu cewa duk lokacin da aikin alkhairi ya fita to ka zama kana kan gaba domin duk wanda zai zo ya gina a baya to ku ne akan gaba saboda haka Allah madaukakin sarki zai ba ku ladan assasa wannan alkhairin har duniya ta nade sai da in ya indirasi dan ne mai sha'arsa to aikin alkhairi Allah ce fi zalika falitanafasul mutanafisun gaggawa ake yi ba za ka tsaya kana abin nan ba me yasa sayyidina Abubakar ne ya shiga gaba ne yace ma da autu ahadukum ko illa wal hukumatu illa Abubakar ba wannan ne kira a cikin ku sai dai da yake sai dai Abubakar sai yanzu Abubakar ya shiga gaban kowa haka ne don haka in an taba Abubakar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kabbace sosai saboda me yana da kadamu sirrin a cikin su kansu sahabban yawa saboda haka Allah madaukakin sarki ya gabatar da su yace ai musu bushara yanzu su ne na farko saboda haka kowa ya karbi musulunci a bayan su yake kuma wannan ba zai taba wato kirincin musu ba kuma wannan kadama sirkin din inda rabbihim a gurin ubangijin su ne ma tukunna a gurin ubangijin sa a gurin ubangijin su saboda aya duniya wani zai iya ta bayyana da su din ba wani zai iya zagen su wani zai iya kaza wani zai iya kaza da sauransu amma a gurin Allah madaukakin sarki wato kenan suna da abin da ake kira wato kenan yadul ula qala al kafiruna duk da haka sai kafirai suka zo suna ta in hadha illa sihir ko inna hadha la sahirun ko tabbas muhammad na wallahi bai sihiri ne wallahi bai sihiri ne saboda abubuwan da yazo da su ya ba su mamaki abubuwa da yawa sassa ayau shi ma sihiri ne ko mubinin kuma ma a fili yake sihirin sa balo balo a bayyane yake babu wata kenan abinda zai kawo shakka a cikin lamarin sa to mu je malam
inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al arsh yudabbiru al amr ma min shafi'in illa min ba'di izni ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون
الله بارك فيك ذلك إن ربكم الله تبس وبنجدن كشيني الله وبنجدن كشيني الله وبنجدن شيني ما هل تشنكو ما هل تشنكو ما هل تشنكوني كشيني الله هذا دا تنسن تكي قوما كاسولي وبنجدن نسو للاتا دا أذى دا منات yanzu an soke wannan gaba da aka ce musu inna rabbakum lalle ubangijinku Allah shine Allah madaukakin sarki ya kamata ku fahimci wannan wannan Allah din alladhi khalaqa samawati wal arda shine ya halicci samai shine ya halicci wato kenan kasai wannan wannan irin dau tauhidi kenan tauhidul uluhiyya ko shine ya halicci samai shine ya halicci kasai gaba daya saboda haka ya kamata ku fahimci wannan shi tauhidul uluhiyya dama an ce babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a cikin su yau amma dai ana amfani da shi wajen dada taddadawa saboda ai da zarar an bashi nazari ya kada kawo wasa ya ga girman saman nan ya ga girman kasa da abubuwan da suke ciki aka ce ko duk abin da yake tsammanin baya da tarayya a ciki Allah madaukakin sarki shine yake abin nan wala Allah zai ijawo shi zuwa ga tauhidul rububiyya saboda shine ubangijinku shine wanda halicci samai ya halicci kasa fi sittati ayami a cikin wato kenan kwanaki shidda kwanuka shidda Allah madaukakin sarki ya halicci sama da kasa gaba ɗaya da abin da yake cikin su malamai suka ce wani irin ayyam ne kuwa suka ce irin wannan kwanukan namu da muke abin nan din kwanuka shidda saboda a koya mana yin abubuwa tsari Allah in ya ga dama zai iya cewa kun fa yakunu, amma sai shi a kwana 6 saboda ya koya mana cewa ba za mu iya gina abu ya zama ya kammal a rana ɗaya ba da garaje. Saboda haka amma in akai kadan akai kadan akai kadan akai kadan ma dama wato kenan ba a daina ba, to za a kai zuwa ga wato kenan ƙarshe. To saboda haka Allah madaukaki ya halice samai da kasai a kwana 6. Wasu malamai suka ce a kwana 6 nan irin kwanakin Allah ne, ba kwanakin mutane ba. Yau akwai abin da ake kira ayyamul la, ko wa inna yawman inda rabbika ka alfa sanati mimma ta'udun. A gurin Allah madaukakin sarki yawmu daya kwana 6 ne, ai kamar shekara 1000 ne a cikin naku lissafi. Dr. Zagalul An-Najari yake cewa idan ka lura da halittar duniya kadai zaka ga zai dauki wannan abin din. Kwana 6 kan ya zama kwana, kowane kwana daya shekara nawa? Eh? Kwana 6 kowane kwana daya 1000 ko? Sai to in ka duba geographically lokacin da duniyar farkon da aka yi ta, kafin nan da aka zo aka fara saukar da ruwa, kafin a ce ciyawi sun tsuru sun tsuru sun tsuru sun tsuru sun girma, duniya gaba ɗaya ta game, a samu lokaci kuma a kawo varieties na dabbobi, su ma su yaɗu su yaɗu su yaɗu duk duniya, kowane irin dabba da ka sani. Sannan a samu nau'i na ƙwari da duk abubuwan da duniya take bukata kafin ta kammala, kowane ɗaya zai iya ɗaukar wannan duration ɗin har lokacin da duniyar ta zama kamar yadda take, ta zama wato suitable a rayuwar dan adam. Ai da ba haka take ba, amma yadda ta tafi har ta kai lokacin da dan adam zai zauna, ai za a dauki shekaru da yawa. To daga baya aka kawo annabi Adam, a lokacin da Adam alayhi salatu wassalam ya zo duniyar nan, ta cika ta kammala komai da komai, babu abinda ba shi da shi, babu abinda babu a cikinta. To Allah madaukakin sarki ya tsara ta a wannan lokacin sun bastawa Allah al'arshi. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya daidaita wato kenan akan al'arshi, sun ma anan tana nufin wato kenan sai da Allah ya samai da kasai sannan ya daidaita akan al'arshi. A'a, Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshinsa wato kenan la'allatin kafin halittar sama wato kenan da kasa. Yudabbiru al'amra, Allah madaukakin sarki shine yake jujjuya lamurayen da ya ga dama. Yayi dare yayi rana, yayi zafi yayi dari, ya kawo yanayi kaza ya kawo yanayi kaza, ya kawo canji kaza ya kawo canji kaza. Allah madaukaki sarki shi yake jujjuya al'amura, ba min shafi'i, babu wani mai ceto illa min ba da iznihi, da zai yi ceto sai da izinin Allah madaukaki sarki. Wannan kuma wato kenan a lahira kenan, ko da a duniyar ma babu wanda zai yi ceto sai Allah madaukaki sarki ya yarda a duniya, ballantana kuma wato kenan a lahira. Yau Allah madaukakin sarki ya sanya tsarin lahira sai yanda ya hukunta. Kuskure ne a yau mutum ya zama ya daukewa kansa wanda zai cece shi tun yanzu, kuma ya gare ya bashi garanti, don da malamai sukan yi hakan nan musamman a wasu gurare kamar Kano da sauransu, wani lokaci har certificate za a baka cewa an gama komai da komai, an rubuta takarda ga ijaza cewa kai kana daga cikin yan aljanna, za ka dawo na ba gurin ka da sauransu, ko kuma a nuna maka cewa wane kaza shi da zai cece ka ranar lahira. Saboda haka har ka ji cewa kana karkashin ceton wane ranar lahira, kaga duka wayannan kurakure ne, domin Allah ya ce manzal ladhi yashfa indahu illa bi idnihi, ai babu wanda ya isa ceto a gurin Allah sai da izinin Allah. Ba mutane ne za su tsarawa Allah yanda zai yi ceto ba, amma Allah madaukakin sarki shi zai tsara wa kansa wato kenan yanda ya ga dama. Saboda haka babu wanda zai ceto ranar lahira sai da izinin Allah. Zalikum Allahu, wancanan ku shine Allah madaukakin sarki, rabbukum, ubangijin naku ne, wa abuduhu, dan haka ku bauta masa, shi kadai yake da haƙƙin wato kenan a bauta masa. Afala tazakkaruna, yanzu ba kwa dauki gargadi ba, ai ya kamata a ce ku yi nazari ku dauki wato kenan gargadi. To mu jima'a
idan marji'ukum jami'a wa'da Allahi haqqa innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajzi alladhina amanu wa 'amilu s-salihati bil qist وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ.
Allah madaukakin zai kace ilaihi marji'ukum makomarku zuwa ga Allah madaukakin sarki ne jami'an wato kenan gaba dayanku babu wani mutum face can zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan babu wanda zai wanzu a ban kasa yanzu muna nan mu ne mutanen wannan guri zuwa dan wani lokaci zaka neme mu karasa gaba dayanmu sai wa'ansu sab kuma da za a zo a zuba duk wanda yayin nazari a cikin garin nan yana majalisu na manyan mutane wanda yau duk an share su an sake sabon zubi duk inda kaje ka daga lokacin da aka samu wannan majalisun wannan dattawan duk inda kaje zaka samu babu su idan ma akwai sarawa da suka rige zaka samu kuma su din basu da majalisi mai yawa kuma tsarin ma ana tafiyar da shi a rayuwa bayan da su suke so ba saboda abubuwa ya canja entirely yanzu mu ne sabon set ko mu ne new set to ba mu lokaci mu ma gaba ɗaya wata ran zaka neme mu gaba ɗaya kana in ya sha yuzibukum wa yatri kalqi jadid in Allah madaukakin sarki ya ga dawo sai ya share ku gaba ɗaya sai ya kawo wasu sabbin mutane kamar yadda muka gani a cikin wannan wa ba zalika alallahi bi aziz wanda ko ba wani matsala ne a gurin Allah madaukakin sarki ba kaga yanzu kaza entirely masallacin da muke da shi dan a dan da wani dan cikun ne yanzu babu shi asar din sa ma an shafe wanda suke zama a gurin suke karatu babu su asar din sa ma an shafe yanzu a sake sabo ko to musa abin da zai kuma fata gobe saboda haka gaba ɗaya duk ina mutanen suke duk sun koma ga Allah madaukakin sarki ilai marjukum jami'a makomarku zuwa gare shi take gaba ɗaya dan haka shi yasa yake da kyau tun yanzu mutum ya tsara wa kansa irin makoman da ya kamata a ce abin nan ya kuma don ba a fafan gora ranar tafiya ka bata rayuwarka kullum a tunanin aikin office ko a tunanin kasuwa ko a tunanin nan gona ko a tunanin kaza ko zama a daba ko menene to sai yaushe ne kake da lokacin da zaka tsanna kai tanadin abin da zaka je kai bayani a gaban Ubangiji sai ranar mutum ta zo tukunna ko sai ran da ka gama tsufa tukunna a daidai lokacin da kake cikin guruciyarka baka da kawai ayyamu kuntu rakiya balin fizra hadimi alayya mai wasu nuhu muwasidi alhubi adati zamani murajima li'unufiha abasal walidil musafi la aktashi zufran wala naban wala ajjal bayni mugawirin aw munjidi wadaru sulmun wal kudubu gawafilu wal aishu gaddun wal amani hufali lokacin da kake zana ba wata matsala kowa akan ka sai abin da kaga dama kai duba kai ba sai yanzu da matsaloli suka zo su kai aure ka fara yaya ka fara menene yanzu damuwar mutane ta zama damuwarka a lokacin ne kake da lokaci to saboda haka yana da kyau tun yanzu ya zama mutum yana tanadin abin da ya kamata a ce yaji yayi bayani a gaban Allah kaga Allah yake ce ilaihi marji'ukum jami'an makomarku gaba ɗaya zuwa ga Allah ne wa'adallahi haqqan kuma alkawarin Allah gaskiya ne Allah yake za ku komo zuwa gare mu wa ilaina yurja'un ko turja'una gare mu za a dawo da ku duk kowa zai zo ya tsaya a gaban Allah ya bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu ɗaya daga cikin ku sai ya zo ya tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama su yi magana shi da Allah wallahi babu wani safinta a tsakani kuma mutum ya ga duba damansa aikinsa ne ya duba hannunsa na hagun aikinsa ne ya duba gabansa aikinsa ne ko ya duba bayansa ne aikinsa ko kuma wuta a gabansa tana balbalar fiskarsa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kokari ku tsere kanku daga wata kenan wuta koda ta hanyar ba da sadaka ballan dabino ne to saboda haka alkawarin Allah gaskiya ne wannan abin da aka faɗa zai faru akwai ranar da duza a tara mu gaba daya duza a tara mu kuma ranar ce ranar da gaskiyar mai gaskiya za ta amfane shi innahu lillahi tabbas Allah madaukakin sarki yabda wal khalqi shine yake fara kagan halitta ai kaga duniya ba Allah bai ga samfurinta a wani guri ba yau duk abin da muke muna kofi ne haka ne duk abin da muke namu discovery ne babu wani abu la jadida illa tajdid babu wani sabon abu sai dai sabantawa kawai amma babu wani sabon abu. Duk abin da kaga dan adam ya gano yanzu discovery ne kawai, haka ne yawa dan wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Saboda haka Allah shi yake fara kagan halitta sun mai ido, sannan kuma zai sake maimaita shi. Akwai lokacin da zamu mutu gaba daya a neme mu a rasa, Allah zai sake ta da mu. Me yasa zai yi haka? Laja zai ladina amanu wa amilus salihati bil qist. Saboda Allah zai adalci a mu'mini wanda suka yi mu'minai suka yi imani suka yi kuma aiki nagari a nan gidan duniya, Allah zai sakamta musu sakamako kuma irin na adalci. La zulmal yawma, yau babu zalunci. Allah madaukakin sarki zai sakamta musu. Wallazina kafaru, amma wanda suka butulce wa Allah, to su kam lam sharabun min hamim, wallahi za su hadu da wato abin sha na tafashashin ruwan sanyi. Kaga ba babu sauki kenan, babu sauki kenan. Wa azabun alimun, sannan za a hada su da azaba wanda take mai radadi. Me yasa haka? Bima kanu yafuruna, saboda abin da suka kasance suna aiwatarwa na butulce wa Allah madaukakin sarki. Lamin sakamako kenan. To mu je malam.
والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون.
الله بارك فيك. انت قلت هو الذي جعل الشمس ضياء. الله بارك فيك. انت قلت شيء نيوان دي سنيا لانا ta zama wato kenan haske a gare ku, ta zama diya'an source na haske wato kenan a gare ku. Wal qamara nuran, shine ya sanya kuma duk wata ya zama wato kenan haske a gare ku shi ma. Wa qaddarahu manazila, yanzu anan me ya bambance diya da kuma nur? Aka ce ainihin dau'u shine asalin source na haske, nur kuma hasken. Saboda haka rana haske daga jikinta yake emanating, amma wata shi kuma yana reflecting ne. Idan ta haska sai karba hasken, sai kuma sai ya haska shi ma. Saboda haka kenan wata asalin haskensa ba nasa bane, shi yasa a lokacin da bata hasko shi ba, ba za ka ga yana haske, yana da hasken ba. Amma lokacin ta haske shi reflecting, wato kenan sai ka ga hasken yayi abin. Yanzu kawai misali, ka haska toci a jikin miro, kaga zai inda kai deflecting din sa zai haka zai sa haske. In ka juya shi tana, zai juya hasken wato kenan nan. Zaka iya seta shi baka angle din da kake bukata, optus ko acute angle duk zai iya baka. Amma asalin hasken ba daga jikin sa bane, daga wani guri ne. Mun fahimci wannan? Shi yasa yace ya sanya rana ta zama diya wal qamaru nuran wa qaddarahu manazila, sai Allah madaukakin sarki kuma ya kaddara shi ya zama yana da masauki 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 ana. Amma me yasa nan yace wa qaddarahu manazila? Tun daga rana da watan duka dai an yi maganar haske a gare su. Yanzu wa qaddarahu hudin yana koma kan wa aqrabul mazkur ilayhi, ko shine wato kiran al-qamar. Yawa, amma kuma da ranar da watan duka ai manazil suke da shi. Mun gane kowane yana da masaukinsa, daga nan ya koma nan, daga nan ya koma nan, daga nan ya koma. Da saba muna ganin rana ta nan ba, da rana mu ganta nan ba, da dare mu ganta can gobe kuma ta sake dawowa. Shi ma wata in ya kama nan da kwana kaza ba sai mu ga ya fito ya fadi ba, ba haka suke yi ba. Dan haka wasu malamai suka ce wannan dabiri yana koma kan kamar, wasu suka ce a'a, sai aka mata ya zama wa qaddarahuma. Allah madaukakin sarki ya kaddara su wa'annan wata da ranan guda biyu, kowanne yana da manazil dinsa. Ala haddi qawlihi ta'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha. Me yasa bai ce ilayhi ma ba? Ai da tijara da abin din su biyu ake magana, amma sai Allah madaukakin sarki ce infaddu ilayha, bai ce ilayhi ma ba. Amma kuma suna tafiya zuwa gare su ne, suna tafiya yan faduna ila lahwi kama yan faduna ila tijara. In sun ga wasa, hankalin su yakan tafi kan wasan. In sun ga kuma tijara, hankalin su yakan tafi kan tijara. Saraka da mirdi dai ya koma zuwa ga gare su su biyu din. Rigo ne ya ce a, saboda an fi ganewa shekara ta hanyar wata. Da haka Allah madaukakin sarki ya kaddara shi zama yana da manazil guda 28 kamar yadda malamai suka bayani, sannan sai ya kan buya kwana biyu. Idan watan zai cika cafcaf sai ya buya kwana nawa? Wani lokaci yakan yi nukusani ko wani lokaci kuma yakan cika kwana 30. Idan zai buya, idan zai yi nukusani yakan buya kwana nawa? Kwana ai, idan zai yi nukusani daban, in zai cika daban, idan zai cika yakan buya kwana.
Idan zai
cika ran 27 da kuma zai cika ba. In zai cika sai ya kwana 30. In ba zai cika ba sai a ganshi 29. Haka ne? Wannan kana maganar kallon sa ta yamma ne? Ba ta yamma muke magana ba.
A ba ta yamma
ba. A ta gabas, ba ta gabas muke. Shi ne aka ce yakan buya na kwana biyu, yakan buya na kwana ɗaya. Haka ne? Yau to in zai cika ne yake buyan kwana ɗaya ko kuma in zai yi nukusani? In zai cika zai buya kwana biyu, in zai nukusani zai buya kwana ɗaya. Yau manazil ɗinsa guda 28 ne, ya kamata a ce kwana 30 ne, amma yakan buya kwana biyu. Idan zai cika kenan yakan buya kwana ɗaya, idan zai yi nukusani wato kenan. Wannan kuma saboda ta hanyar haka ake samun wato kenan ƙirgin shekara. Shi yasa Allah ya ce lita'lamu adada sinina wal hisab, domin ku san adadin wato kenan shekaru da kuma adadin wato kenan lissafi. Lissafi saboda ranakun, yanzu aka ce yanzu rana da wata duk hasken su daya, ba za a iya tantancewa komai ba. Mun gane wannan? Amma in aka ce kullun ranar daya take, ba za a iya tantancewa ba. Amma in aka ce kwana kaza sati ya cika, kwana kaza sati hudu wata ya cika, an aje wannan a gefe, sai a sake kwanin lissafi. Saboda shi wata lokacin da zai fito ya fadi, kafin mu sake ganin wani abin, amma dai ko ya ishi kwana 29 ko kuma yayi kwana 30 sai mu sake ganin sa ko. Wato ta hanyar haka in yayi shekara guda biyu, in yayi kwana 10, in yayi fita sau 12 an samu shekara. Inna iddatu shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi, haka yake a cikin littafin Allah ku gode ku ji zaki. Saboda haka lita'alamu adada sinina wal hisab, wani abin da ya kamata a ce mu yi la'akari da shi anan dangane da al'amarin wata. Wannan watan da muke gani wata ne kwara ɗaya a duk duniyar nan, ba guda biyu bane. Duk fadin duniya tun daga gabashinta har yammanta wata kwara ɗaya ne. Sannan duniyar nan yanda take, a lokacin da rana ta fito a wani guri, wani gurin bata fito ba. Lokacin da ta fadi a wani guri, wani gurin bata fadi musu ba. Na sha bada misali a nan gurin. Wasu waƙi'a guda biyu ta faru da tsakanina da limamin wannan masallacin. Ya kira ni ya tafi Saudiya umra cikin azumi kamar yanzu nan. Da la'asar ya kira ni ya ce min gashi yanzu suna nan suna masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna jira a kira sallah su sha ruwa. A lokacin mu kuma wasu suna sallar la'asar, wasu ba su yi ba. Ni ina cikin wanda ba su yi sallar la'asar ba a wannan lokacin. Sai bayan minti biyu sai sake kira na a waya, sai na ji kiran sallah, sai ce ka ji kiran sallah ko? To yanzu muna shan ruwa. Ya ce masu to ga ranar ina kallanta da ido na wallahi, kuma ban yi sallar la'asar ba. Haka muka yi da shi. Da shekara ta dawo sai Allah ya kaddara ni kuma na tafi Malaysia, shi kuma yana nan. Wata rana mun yi sallar juma'a, mun fito mun dawo har gida ma tukunna, sai na kira shi a waya na ce masa ina masa barka da sakowa a masallacin juma'a. Ya ce wata juma'ar? Kun yi sallar juma'a? Na ce wallahi mun yi sallar juma'a. yace to ga dumame na a gaba na wallahi ban ci ba nan da safi kenan mu kuma wallahi rana ta bayyana har mun je masallaci mun yi sallar juma'a har mun dawo gida ma tukun ba daga idowa idarwa daga masallacin na kira shi ba har sai da na dawo gida saboda haka zai iya yiwa a daidai lokacin da rana za ta fadi a can mu nan muna wakance tukunna mun gane wannan domin lokacin da ranar su za ta fadi sai an samu awa bakwai cip mu kuma a nan rana ta fadi sai daga mangaribar su mu muna kwance muna bacci don haka za su iya ganin wata yanda abin ya rikice yanzu da ganin watan mu a nan a Nigeria da sanin mu sai bayan karfe 12 na dare domin sai daga baya an gani ai da lokacin sai da telefon a tara a buga lissafi a je a fada a Sokoto Sokoto a su zanna su yi meeting sanin su sanar cewa an ga wata har kuntin wasiya yake cewa zan kwanta bacci da Allah an ga wata a tashe ni sai ban sha biyu daga baya aka zo wasailin ittisalat suka yi sauki aka zo ana samun sanarwa da wuri to yanzu abu ya dade rike cewa duniyar ta dade zama abin da ake gulawalabeshin ya kawo matsala muna sallallar asar anan wayansu kasashen wanda kafin mai azhar ma wayansu watan sun ga wasu kasar mangariba su tayi kuma sun ga watan kuma da tsayin watan da Allah ya ce in ya kama mu yi sallah mi azumi to haka ina amfani da wannan daman ne wajen dada wato kin nusar da mutanen mu cewa kar mu zama mun cije sosai alhali yanzu duniya ta riga ta waye ta yanda kafin mu yi sallar azhar ma a wani gure rana ta fadi kuma sun ga wata kuma da sai mu wata da aka ce in an gani da shi za mu yi ibada saboda yanzu ba sai rana ta fadi nan za mu ga wata ba don kasashe da yawa a baya mu tsakanin mu da kasashen gabas akwai tafiya mai yawan gaske don mu mun fi kusa da yamma akan gabas rana kuma ta gabas take fadowa don haka mangariba ba ta take fadowa abin nan mun gane wannan rana za ta fito musu daidai lokacin da mu muna kwance muna ta zindimu bacci kamar karfe 11 su rana ta fito 11 na dare za mu kwanta su rana ta fito automatically lokacin da zaka tashi garin ku ya waye su kuma sun yi sallan azhar sai daga mangariba su za ta riga ta ku don haka inda wata din za su riga ku ganin sa a wancan lokacin kuma shi din dai watan kwaya ɗaya ne tal ba zai a ce kowa sai ya ga wato kenan nasa watan ba zamani ya riga ya tafi haka dama abin da yasa aka samu abin da malamai suke kira ikhtilaful matalib saboda rashin labari ne yanzu kuma wannan matsala ta riga ta kawo malaman usul suka ce alhukumu yaduru ma'al illati wujudan wa adama idan akwai dalili sai hukunci yazo in babu dalili babu hukunci da babu hanyar sadarwa zaka ce kowa gari su ga nasu yanzu kuma hanyar sadarwa ta abin yanzu ko banan nan ana sallallahu alaihi wasallam kace mana an ga wata da ne browser a wayata naga kasa 41 a duniyar nan kasa 41 sun ga wata kowa a shirye suke wasu kasan musulmi wasu kasan ma ba na musulmi ba to kaga Allah madaukakin sarki ya sanya wannan duka saboda ya zama aya a gare mu saboda haka yayi haka ne lita'alamu adam da sinina wal hisabi ma qalaqallahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci haka din ba sai da gaskiya inda Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya sanya duniyar nan ta zama a lokacin da rana za ta fito kowa ma sai ya ganta da haka zai duniyar in ya ga dama kuma zai iya yin haka amma sai yi ta ta yanda wani zai gani wani bai gani ba wani zai gani wani bai gani ba wannan kuma saboda hikima irin tasa bai yi hakan nan dan wasa ba face dan gaskiya yufassilul ayat Allah madaukaki sarki yana bayanin ayoyin alqur'ani dalla dalla fasali fasali liqomin ya alamuna amma ga mutanen da suke da musaniya wanda ba su da musaniya ba za su gane hakan nan ba to mu ji Allah amma
inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqallahu fis samawati wal ardi لآيات لقوم يتقون
الله مدوكاكي sarki ce inna fi ikhtilafil layli lalle a wajen sabawan dare wannan har da kuma yini ta yanda a lokacin da wato kenan kuke cikin dare wasu suna cikin rana ko lokacin da kuke cikin rana wasu suna cikin dare lokacin da za ku yi sallar safiya wasu sun yi azhar lokacin da za ku yi azhar wasu sun yi nisa a bacci ko yanzu gashi hakan nan dare ne mun yi sallar isha muna abin nan to wasu kuma yanzu kokarin sallar asuba suke har garin ya waye har garin ya waye musu yanzu hakan nan suna masallaci yanzu ka je wajen Malaysia nan ko kuma gabas da Malaysia kamar ka je ko wajen Brunei ko kuma gabas da Brunei zaka samu yanzu kuma su sun fito sallan asuba suna sallan asuba ba su awa daya gari ya waye rana ta fito mu kuma lokacin zamu je mu kwanta to kaga Allah madaukakin sarki yake sassabawa irin wannan tsamarin to a cikin yin hakan wama kalaka Allah fi samawati al-ard kuma abinda Allah ya halitta a cikin sammai da kasai ka duba nazarin kasar nan kaga abubuwan da suke cikin ta da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda kake da labari da wanda baka da labari haka ma sama da abinda kake da labari da abinda baka da labari duka Allah madaukakin sarki ya halicce su kuma yayin su kowanne daban-daban to wannan la ayatin wallahi akwai ayoyi a cikin su amma li qaumin yattaquna ga mutane wanda suke da takawa ko da yake takawa shine zai gane wanda bai da takawa kuma shikenan ba zai fahimci komai ba to muje
innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha wal ladina hum anayatina ghafilun
Allah madaukakin sarki ce innal ladina la yarjuna liqa'ana wa innan da ba sa fatan haduwa da mu akwai wanda baya so ya mutu baya so ya hadu da Allah madaukakin sarki saboda ko dai bai imani ba da Allah din ko kuma ya san gaskiya ya taka ta ya san in an hadu ba za a yi haduwan dadi ba don haka baya ma fatan ya mutu kwata kwata to duk wanda suke a cikin wannan yanayin waradu bil hayati dunya ko suka yadda da iyaka rayuwar duniya kawai kokari suke su gina ta irin yanda suka ga dama duniya nan ta musu ba su tsammanin za a tafi lahira ko watmanu biha suka zama sun natsu da ita duniya kai wayannan mutane wato kina akwai matsala a rayuwarsu wallazina hum ghafiluna da wayanda suka rafkanu an ayati na gabarin ayoyin wasu bace ayoyin mu ba ba su tsaya suka furce abubuwan da alqur'ani yake karantarwa ba saboda tsakaninsu da alqur'ani akwai shamaki ba su da lokacin da za su karanta shi ba su da lokacin da za su fahimce shi ba su kuma da lokacin da suna sauraro abubuwan da ake karantawa dangane da ayoyin alqur'ani ballantana ma su fahimce su sun rafkana tunda baka sani ba bayan da za ka kai aikata ko abubuwan da ya kamata a ce sun kiyaye to dama ba san shi ba ma abin da baka san shi ba ka gabaro ka da shi ko menene kuma komin hatsarin sa yanzu kana zaune a gefen ka akwai kumirci idan baka san da shi ba babu abin da zai daga maka hankali to amma fa da ka san da shi fa hankalinka ba zai kwanta ba to haka shi yasa wanda yake karanta alqur'ani yake fahimtar sa ba zai taba yadda ya shiga ranar ya shiga lahira bai shirya ba amma wanda bai sani ba fa ga kumirci a gwani sai ka jefa hannunka ta baya kawai baka sani ba zai iya tafka kuma wallahi zai tafka amma da ka sani fa wallahi ba za ka jefa ba shi yasa zaman mu lafiya mu karanta alqur'ani mu karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mu fahimci abin da suke ciki dan su tsauratar da mu mu tanadi saboda haduwa da Allah madaukakin har mu ji muna shauƙin haduwa da Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ce wa'annan da ba su san wannan ba ba sa ma kaunar haduwa da Allah ba su ma tunanin sa ko Allah ya ce ulaika
ulaika ma'awayhum an-nar bima kanu yaksubun
ulaika ma'awayhum an-nar wayannan makoman su ita ce wuta bima kanu yaksubuna saboda abinda suka kasance sun tsorurta a nan gidan duniya ayyukan su da suke yi dama babu maganar lahira a cikin ta ayyukan da suke yi ba maganar haduwa da Allah a cikin lissafin su komai suke suna yi sane kai tsaye to kaga wayannan mutane Allah ce makoman su ta ne to muje
innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im
Allah ce innal ladina amanu lalle wa innal da suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari sun yi imani suna aiki nagari kaga yanzu wannan mutanen sun yarda da Allah sun yarda da ranar lahira suna kokarin kiyayewa dan kar su hadu da matsala ranar tashar kiyama ko to wayannan mutane ya hadihim rabbuhum bi imanihim Allah madaukakin sarki ubangijin su zai shiryar da su me yasa zai shiryar da su saboda imanin da suke da shi wanda yasa akwai kumurci a gefen sa ai ba zai yarda ta Afrika ba ko yo sanayya sa da cewa akwai kumurci a gefe za ta sa ya dauki duk matakin da zai kai tsakaninsa a rabu lafiya yawa to amma wanda bai sani ba to shine wanda ke wurin marafka ne a cikin wannan dan haka kenan ashe imani yakan sa shari'a a mutum tunda yace yahdihim rabbuhum bi imanihim yadda su da Allah da yadda su da ranar lahira da yadda su da alqur'ani da yadda su da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duka wa'idan an tara su za su sa Allah madaukakin sarki ya bude musu hanyar shari'a sai su zama wato kenan sun dore akan ta yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangijin su zai shiryar da su wato kenan a dalilin imanin su bi imanihim aili imanihim aili ajali imanihim kenan dan haka za su shiga wato kenan aljanna tajri min tahtihim al-anhar wanda yake koramu za su rika gudana a karkashin ta fi jannatin na'im a cikin wato kenan aljanna da ni'ima akwai in aljanna da Allah madaukakin sarki ya tanada aljannan nan ba a san iyaka girman ta ba ardu has samawati wal ard fadin ta ya kai daga kasan bakwai zuwa saman ta bakwai ard ko wato kenan ba bai yanzu kaman bencin nan haka ina ne ardu akwai length akwai me akwai breadth to wannan shine breadth din ko shine ard kenan yau wannan din Allah kadai ya san iyaka tsawonsa amma iyaka nan din shine aka ce ya kai daga kasa zuwa sama ko kuma daga samai ardu has samawati wal ard sammai da kasa gaba daya saboda haka shine fadin wato kenan abin menene ake kiransa gefen da bashi da tsawa gefen da yake da tsawon kuma wani fa ana makan lissafin gidan mutum daya ne da kuma cike da duk abin da yake ci saboda ai rayuwar ta har abada ne babu ran da za a ce yau wani abu ya gishe ka a cikin ta duk inda ko yawo kake a cikin ta ai ya ishe ka to haka nan Allah madaukakin sarki ya tana da musu a cikin aljanna kuma ta ni'ima kuna cikin ni'ima suke ta waje
da'awaihum fiya subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awaihum alhamdulillahi rabbil alamin
Allah madaukakin sarki ya da'awaihum fiha haka ne ko subhanaka allahumma da'awarsu kullum a ciki gidan aljanna in sun shiga cikin aljanna Allah ka sanya mu a cikin wannan gida ba dan hannun mu ba shine subhanaka allahumma kullun tasbihi ne subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu kuma wato kenan ita ce wato kenan salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin karshen addu'ar su kuma ita ce alhamdulillahi rabbil alamin anan din an ce da'awahum fiha wato kenan duk abin da suka gani suke sha'awa sai su ce subhanaka allahumma kamar misali tsuntsu ya wuce sun ganshi sun yi sha'awa wanda tsuntsun da ba a kama shi a yanka shi sai su ce subhanaka allahumma sai Allah ya sa a kawo musu tsuntsun a irin kaifiyar da suke so in gashashe in soyayye in an soya da kwai idan kuma an yi masa dambu ko duk abin da suke so shikenan za a kawo ko kuma wata gwai ba su kai sha'awa in suka ce subhanaka allahumma sai ta zo ta shine ma'ana da'awahum din ai da'awahum du'a'ahum du'a wato kira kawo kaza kawo kaza kawo kaza ko kuma in za su kira kadam don wani lokaci kai sha'awan abu ya zo maka taken yana da dadi kuma akwai sauwakawa amma wani lokaci kace ke tashi gije ki dauko mun abu kaza shi ma ya dadi ne ko kuma kai tashi ka da wani lokaci kuma yaro karimi kake so ya maka wannan hidimar to da ka ce subhanaka allahumma yaron sai ya zo ka ba nake so yaron ya tashi da goye ya je dauko ya kawo maka shi kansa akwai kewa a cikin sa in kuma sha'awan ka shine ka ga abin a gaban ka take subhanaka allahumma shikenan abin sai ka gan shi a gaban ka in matar kake so ta dauko maka ta maka hidima saboda shi ma wannan nau'i na dibe kewa ne subhanaka allahumma sai matar ta zo ta dan haka Allah madaukakin sarki yake ce da'awahum fiha subhanaka allahumma kullun addu'an su da kiran su da abinda suke a cikin ta shine wato kenan subhanaka allahumma sannan ba su jin gaisuwa ko daga gurin ubangiji assalamu min allah ko kuma daga gurin mala'iku ko kuma a junan su shine salamun alaikum shine salamu alaikum wannan kalma ta salam din nan ita ce kullun wato kenan a bakin su in kaga wani salamu alaikum in mala'iku ne salamu alaikum to mala'iku za su daga gaishe su ubangiji Allah madaukakin sarki zai gaishe su su za su gaida junan su amma kalman nan ta salama zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da rashin damuwa da rashin duk wani abin da zai daga hankali wannan kalma ita ce wato kenan kullum wato kenan a tsakanin su ta iya don fiha salam dan haka babu abu daga abu na daga hankali wato kenan a cikin ta saboda haka hakan nan Allah madaukakin sarki ya tsara musu wa akhir da'awahum alhamdulillah karshen da'awar su kuma ita ce alhamdulillah shine wato kenan abinda suke bukata in yazo shi sai su ce alhamdulillah rabbil alamin abinda suke bukata sun yazo sai su ce alhamdulillah rabbil alamin malamai suka ce yana da kyau mutum tun daga yanzu ya sunnatu da sunnar ƴan aljanna zuwa sunnar ƴan aljanna shine duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi wani abu yayi tasbihi duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi da karshe ce alhamdulillah rabbil alamin yace alhamdulillah rabbil alamin in sun samu abin da ya musu sai alhamdulillah rabbil alamin ta haka shi sama labi suke cewa mutun ya lazimci karshen suratul safati ko mu take cewa Allah rahma suratul safati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal muslimin walhamdulillah rabbil alamin saboda ta kunshi tasbihi din tunda yace da'awan fiha subhanaka allahumma ko da'awar su a ciki shine tsarkakewa Allah madaukakin sarki to anan akwai wato kenan tasbihi din ko minan ne subhana rabbika rabbil izzati yawa yunusa dan matta wanda muke karanta sunan sa yanzu a gaban mai yawa zamu ci karo da inda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi kifi ya kama shi ko da ya jefa aka jefa shi a cikin kifi me yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad kana lidu'ai aki yunusa ajaban tabbas addu'an dan uwa na annabi yunusa akwai abin al'ajabi a cikin ta awwaluha me eh al awwaluha tahlil la ilaha awsadaha tasbihun wa akhiruha la ilaha illa anta subhanaka wa akhiruha iqrarun bizzanbi wa akhiruha iqrarun bizzanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina sai yace kaga dai kaman ba a zahirin ta kaman addu'a bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'ar dan uwa na yunusa akwai abin al'ajabi a cikin ta farkonta tahlili fakenta tasbihi karshenta iqrari da zunubi amma wannan abin yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'a ne Allah ko yace fastajabna lahu sai muka amsa kaga ya zama addu'a kenan don haka kenan sai malami suka ce duk lokacin da mutum ya zama ya shagaltu ya tabbata ma cikin hadisi cewa duk lokacin da mutum ya zama ya shagaltu da tasbihi da sauran irin waɗannan tahalili da tahmidi din nan har ya hana shi yin addu'a Allah yace zan bashi abinda ban ba masu addu'a ba duk mutum da ya addu'a Allah zai amsa masa zai bashi to kai sai saboda ɗan ko karatun alqur'ani ko wani tasbihin ka yasa ma baka ma yi addu'ar ba to abinda aka ba wanda suka yi addu'ar za baka fiye da wannan to haka shi ma ya zama kenan kamar me kamar wato kenan addu'a don haka malamai suka cewa akwai addu'ar da ake kiransa addu'al makruh ita ce mutum ya ce la ilaha illa allahul azimul halim la ilaha illa allah rabbul arshil azim la ilaha illa allah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake cikin damuwa yayi addu'a da ita Allah zai yayi masa Allah zai yayi masa kamar yanda yace yake cewa addu'a dan uwansa annabi yunusa ma da abiha mahmumun wala makarubin babu mutumin da zai shiga damuwa ko wani bakin ciki a rayuwa ya lazimci la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina face sai Allah madaukakin sarki ya amsa masa wata rana wani bawan Allah malami ya shiga halin kakani kai abubuwa sun dame shi duniya ta yi daurin cakule ya sai yadda zai sai ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gani sai ya ce masa ya kamar kana cikin damuwa ya ce ai wallahi kuwa ya kaza ya ce to aina ka manta du'aul makarub ne ita ce wannan addu'ar la ilaha illa allah rabbul arshil azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul arshi karim ko na karanta dai Allah na farko kai la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim wannan sai ce ka manta da wannan addu'a ne a kurkuku mutum yake yana yin addu'a nan Allah madaukakin sarki gari yana wayewa ana fitar da shi a cikin wannan kurkuku din saboda haka wani lokaci maimakon mu bata lokaci akan wayansu abubuwa mu kashe dukiya a cikin wasu abubuwan da babu tawakkali akan su wani lokaci ma mu shiga cikin abin da yake na shirka kowane irin ko da rashin lafiya ne kowane irin rayuwa ne mutun ya lazzanci wayannan abubuwa din yana zalle Allah madaukakin sarki zai fito masa wato kenan da mafarka amma yanzu zamani ya lalace abubuwa sun kasance yanzu nan da matsala ta tafi sai mu tafi gurin bokaye yanzu nan da matsala ta tafi sai mu tafi gurin bokaye hatta yanzu bokaye sun zama su ne malamai su ne masu ba da gaibi masu ba da fatawa akan abin da ya shafi gaibi in bokaye ce kai mutumin kirki ne shikenan ka da mutumin kirki ni ce kai mutumin manzo ne wallahi jama'a ta yadda kai zan zama mutumin banza yanzu ba mu da wanda suke ba mu fatawa akan abin da ya shafi matsalan tsakanin mu da ubangiji sai bokaye ga kuma abubuwa wanda yake su ne waraka a gare mu a cikin alqur'ani daga addu'an alqur'ani da addu'an annabawa da addu'a wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta da ita wacce addu'ar yunusa dan matta ya karanta da ita kuma alqur'ani biya tabbatar da su saboda haka ya kamata a ce wato kenan malazimci wayannan abubuwan a lokacin matsala ko rashin lafiya ko wani damuwa ko wani bashi ko wani menene duk abin da ya abin babu abin da ya gagari Allah madaukakin sarki sai dai idan ya kini mu ba kasancewa to kenan tabbatacce ba to muje akramakallahu lokacin rai to alhamdulillah famu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki sai ba mu lada sabu da muka kuskure Allah madaukakin sarki muna roƙonka cikin rahamanka
ha ya halatta ga wanda ake min sa azumi kuma ya azumi na alkawari
ya halatta
ana bin sa azumi kamar na Ramadan
ya halatta
kuma ya to ya halatta
na alwashi ko
na alwashi
na bakance ya halatta yi ko ai yana da awful time da zai iya ramawa daga lokacin da Ramadan ya kare har zuwa lokacin da wani Ramadan zai zo zai iya yi
ha
sai ya saura ka in ya ga dama a wani lokacin da tsakani zai iya yin wani na alkawari
ha
babu matsala akan wannan illa iyaka an fi so mutum ya fara gabatar da na Ramadan din da yake haƙƙi a kansa tukunna kafin wato yin wanke dan wani eh
to masha Allah ana yake cewa assalamu alaikum da fatan malam insha Allah lafiya malam tambaya ta ita ce yanzu ya halatta ayi azumi da kallon watan wata ƙasa
ya halatta
wanda ba tamu ba
ya halatta
lokacin da wacce ƙasa da tamu ya bambanta
ya halatta yanzu ikhtilaful mafali ai ya tashi yawa ga duk wanda ya san me duniya take ciki amma mutum yana nan akan yadda yake na tsari na gargajiya to shi zai fahimta zai waya a wajen fahimtar yadda lamarin yake amma wanda ya san me duniya take ciki da hakikanin lamari to kaga yanzu magana ikhtilaful mafali ta riga ta kawo saboda wasa'il sun kawo malaman usulu abinda suka ce alhukumu yaduru ma'al illati wujudan wadama duk hukuncin da kaga ana yi yana tafiya ne tare da illata dalilin da yasa aka yi hukuncin idan babu dalilin hukunci ya tashi in akwai dalili hukunci yana nan da babu dalili tsakanin ƙasa kaza da ƙasa kaza wanda ba su san abin da wannan suke ba wanda ba su san abin da suke wannan suke ba amma yanzu abu zai faru a duk inda ka sani a faɗin duniya na ai yanzu za mu gan shi yanzu yana cikin faruwar muna kallonsa kamar muna zaune a gurin saboda kaga ikhtilaful matali ya tashi wallahu a'ala
to yanzu malam kamar yadda ake faruwa wannan kuma ba na da kaji cewa Saudiya sun gani kai yanzu ba za ka saurari sanarwar munamunan shugabanni nan kasar ba kenan
a'a abin da ya kamata a ce shine su shugabannin su ya kamata suna dora mu dole za mu yi magana da yawun su amma da lokacin da aika ma haka ne yanzu in an tabbatar da cewa an ga a Saudiya kuma still sarki musulmi ya tabbatar da wannan saboda musulmi su bi haka ya kamata bai kamata a ce yayi baya ba yau alhali ko ga zahiri abin da ya faru domin yayewa bayan da farraka musulmi ne yanzu ga misali a ce sarki musulmi ya ce ya abin wani malamin wata kungiya ya waye ce mu kungiyar mu ba za mu yi ba kaga farrakawa ne raba kan tsakanin musulmi ne kuma hakan din bai kamata a ce shi malamin kungiyar yayi hakan nan ba kamar yadda haka shi ma sarkin musulmi idan duniya ta tabbatar da abu bai kamata ya ce shi to bari amfani da power sa domin duk lokacin da ya bude wannan kofar wani kuma zai ce ba zan yi ba to kaga dai abin da ba a son ya faru to wallahi a'lam
to Allah saka lafiya tambayar sa da yake cewa to malam mutum zai yi daukan azumi a kasar sa sannan ya sha ruwa a wata kasa misali mutum ya dauki azumi a nan sai zai tafi Saudiya saboda gabatar da aiki na umara
haka ne
zai sha ruwa a kasa
zai sha
na'am
zai sha kaga ya samu bonus din awa biyu kenan yawa ya samu bonus din awa biyu amma kuma da a ce yamma zai yi America to zai samu kuma karin awa biyu ta kafin ya sha ruwa ko sama da haka saboda galaba in ka yi gabar kana losing ko in ka yi yamma kana gaining saboda ka duk inda Allah ya jarrabe shi in gabar yayi ya samu bonus da wuri-wuri zai shagonsa amma in yayi mai ma sai ya hakuri
to in ya samu karin awayi bi ma dole hakura zai yi kenan
hakura zai yi
to
dole zai yi tunda lokacin da ya isa garin su ga rana a fili kai kuma a garin ku an sha ruwa kai kuma yanzu ba a garin naku kake ba dan haka inda kake hukuncin nan ne yake kanka
me nake cewa malam game da tambayar da aka amsa jiya mun magana akan istinai to idan har aka kasance da mutum a watan Ramadana to wace irin kafara zai yi
kafara kala-kala ne ai kafara ka dai kafara inda an ce kafara ka a kuma azumi ka karya azumin da har aka ce kafara ta kama ka ai kafara guda ɗaya ne ko yawa ya dai ne tsarin ta ko ya azumi ne ai ko
ya azumi
ko ya ce da miskine 60 ko
azumi shine na karshe
azumi shine na karshe menene na farko a tunan mu kafarar azumi
dan ta baiwa
dan ta baiwa shine na farko
yin
azumi 60
ne azumi 60 ne farko
yawa sai me sai ce da miskine ko sai me sai kiswa kiswa ne ko yanti
kiswa ai magana
rantsuwa ne kiswa
okay
yanzu wannan magana kafarar azumi
ciyarwa azumi ciyarwa
ciyarwa
sai ciyarwa sai ciyarwa ko ina jin su biyu ne ma ko
su biyu ne ba
su biyu ne ma ko su biyu ne ma ko ko akwai yanci abin ya dan kwanta mini
a hadisin wannan
don waranta ma an fata gobe
to shi kenan
eh amma kan sa to kafara zai yi yawa
to sannan ma da yake kuma kuma dan shekara wani ne in ya sha azumi za a ce dole sai ya rama ko kuma sai yayi kafara
shi ne wanda hukuncin shari'a hau kan sa mana ko yawa sharadul aqli aw bi manin aw bi imbati shi'ar aw bi thamani asharatan halal zahar hankali ya zama ya cika masa ta yanda ya hukuncin kuma ya hau kansa ko kuma a ce ya yi mafarki mani ya fita ko kuma a ce a hamatansa gashi ya tsira in duba buwa yan nan ya kai shekara 18 shi ne hukunci hukunci komai ma ya hau kansa na shirya
ta sauran tambayoyin ka sauran takardun kuma duk neman addu'o'i ne
to Allah madaukakin sarki ya amsa mana
kai marasa lafiya akwai wasu bukatu su yi yawa
Allah madaukakin sarki ya amsa mana to Allah ma mana addu'a a sa mana wanda suka nemi addu'o'i
ni salati da ne
bismillah
salati da ne